daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa an kammala taron ƙasa da ƙasa na yini biyu akan koyarwa da fahimta harkokin addini da siyasa na marigayi Dr. Hassan Al-Turabi. To, kowanne guziri mahalatta taron suka tafi da shi gida?
Na farko na koyi muhimmancin zaman lafiya, cewar duk wani shugaba wajibi ya tsora zaman lafiya da haɗin kai. Kada a damu da ƙungiyoyi na addini, dole a haɗu da su da ɗariku duka a zauna lafiya.
Muna kuma tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel zai gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makere wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Babu Yakubu Makere. Ƙungiyar Tarayyar Turai tana shirin fara taron koli a gobe Alhamis a birnin Brussels game da yadda saɓani tsakanin ƙasashen akan manufofinta na bakin haure ke barazanar wargaza ƙungiyar. Saɓanin ya ƙara muni ne a jiya Talata, yayin da jirgin ruwan dakon kaya da ya ceto sama da mutane 100 daga tekun Libya ya samu izinin tsayawa a tashar jirgin ruwa na Sicily a Pozzallo, bayan ya kwashe kwanaki 4 a gabar tekun Italiya, wacce tun da farko ta hana jirgin sauke bakin haurin aurin. Magajin garin ya ce shi dan kansa ya nemi taimakon gwamnatin Italiya kai tsaye. Cijewar da Italiya ta yi yana barazanar haddasa rarrabuwa tsakanin ƙasashen Turai, a cewar wani mai fashin baki Heather Grabe, darakta a cibiyar nazarin manufofin Tarayyar Turai. Yau Laraba ne kuma Majalisar Wakilai a Amurka ta shirya kada ƙuri'a a kan matakan barin iyalai tare, bayan an kama su akan iyakar Amurka da Mexico suna ƙoƙarin shiga ƙasar ta ɓarauniyar hanya, amma kuma har yanzu babu tabbas a kai. ‘Yan jam’iyyar Republican masu rinjayi a majalisar sun ƙasa cimma matsaya, amma kuma sun yi watsi da yunkurin yi wa dokokin baƙin haurin Amurka gyaran fuska. Sai dai masu rinjayin suna ƙoƙarin tabbatar da shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke a makon da ya gabata na kawo ƙarshen shirin raba baƙin haurin da ‘ya’yansu, yayin da suke jira a yi musu shari’a akan buƙatar da suke nema na mafakar siyasa. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bal'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an Myanmar 13 ciki har da wani babban kwamandan sojoji na ƙasar sun aikata laifukan cin zarafin bal'adama a lokacin da suke kai hari a kan musulmin Rohingya a cikin watan Agusta. An gano babban kwamandan ma'aikatar tsaron ƙasar General Min Aung Hlaing da wasu manyan jami'an soja guda 8 da ma wani kurtin soja da wasu 'yan sanda na tsaro kan iyaka su 3 a cikin rahoton ƙungiyar Amnesty mai shafi 200. Kada a yi kuskure a ce babu wani laifin da aka aikata na take haƙƙin bil'adama, saboda muna batu ne na laifuka kamar fyaɗe da kisa da azabtarwa da hana abinci da binne nakiyoyi da kuma ƙona ƙauyuka da dama, in ji daraktan kai agaji a lokacin bala'i ta Amnesty Tirana Hassan, yayin da take ƙaddamar da rahoto a shekaran jiya Litinin. Ta ce waɗannan manyan laifuka ne da za su kai ƙara gaban kotu manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar manyan jami'ai daga Eritrea ta isa makwabciyarta Habasha domin fara wata tattaunawa mai cike da tarihi a kan kawo ƙarshen ɗaya daga cikin yaƙi mafi daɗewa a nahiyar Afirka. Tawagar ta Eritrea ta isa birnin Addis Ababa ne a jiya Talata. A makon da ya gabata ne shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya yi alƙawarin aikewa da tawagar a lokacin da ƙasarsa take bukin tuna mazan jiya a babban birnin ƙasar Asmara. Alƙawarin na shugaban Afwerki, wani martani na alƙawari da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya yi a farkon wannan wata. Yana mai cewa zai mutunta ka'idojin yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2000 domin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu akan iyakokin ƙasar guda biyu. Habasha ta dade bata amince da ka'idojin yarjejeniyar ba, wace ta hada da janyewar Habasha daga garin Badme dake kan iyaka. Eritrea tsohon lardi a cikin Habasha ya balle ne a shekarar 1993. A ayyana kasar India a matsayin wuri mafi hadari ga rayuwar mata a duniya a wani bincike da masana akan batutuwan da suka danganci mata suka gudanar. Bincike da gidauniyar Thomas Reuters ya fitar da sakamakonsa a jiya Talata ya tambayi masana 550 a kasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya da yawan su ya kai 193 akan wani wuri ne ya fike da hadari ga rayuwar mace akan kiwon lafiyarta da tattalin arziki da muggan al'adu da cin zarafi da keta haddin take haƙƙinsu da kuma safaran mata. Kasashe da suke biye da India wurin cutar da mata su ne Afghanistan da kuma Syria da yake daidaita, sai kuma Somalia ta hudu, yayin da Saudi Arabia take a matsayi na biyar. Kasashen da suke bi musu kuwa sun hada ne da Pakistan da Demokradiyyar Jamhuriyyar Congo da Yemen da kuma Nigeria, sai kuma Amurka wacce take na goma. Amurka ce wata kasar da take Turai wadda take cikin kasashe da suke cin zarafin mata.
Baba Yakubu Makir kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, a jihar Kano, Najeriya, an kammala taron ƙasa da ƙasa na yini biyu akan koyarwa da fahimtar harkokin addini da siyasa na marigayi Dr. Hassan Al-Turabi, wanda a shekarun baya-bayan nan ya jagoranci kawo sauyi kan lamuran addini da siyasa a ƙasar Sudan da sauran sassan duniya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Bayan nazari da muhawara akan makaloli 19 da shehunnan malamai daga jami'o'i da cibiyoyin binciken harkokin ilimi mai zurfi na ciki da wajen Najeriya, malalta taron sun cimma kuduri da dama waɗanda ke kunshe cikin takardar bayan taro da aka fitar a zauren taro na tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano. Dr. Kabiru Haruna Isa shi ne ya karanta bayanin bayan taron.
Shawara ta farko shi ne ya ci gaba da shirin irin wannan tarurrukan saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita. Sannan kuma an ba da shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi muhimmanci, abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a ga ya za a yi a magance waɗannan matsalolin. Sannan kuma an ba da shawarwari akan yadda za a warware matsalolin bara a cikin al'ummarmu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interface dialogue.
Ɗalibai da malamai da sauran manazarta ne suka halarci taron, har ma suka bayyana gamsuwa kan abubuwan da suka ji.
Sunana Aliyu Muhammad Usman. Taron ya zaburar da ni sosai da sosai, ƙara sanin wane ne Al-Hassan Al-Turabi da kuma irin nazari da yake da shi game da musulunci da kuma ɓangaren abin da ya shafi siyasa.
Sunana Ahmad Rashid Makarfi, kuma na zo taron ne domin na jima ina da tunani akan gudunmuwar da shi marigayi Sheikh Dr. Hassan Al-Turabi ya bayar ga addinin musulunci da kuma duniya baki ɗaya. Na farko na koyi muhimmancin zaman lafiya, cewa duk wani shugaba wajibi ya dora zaman lafiya da haɗin kai. Kada a damu da ƙungiyoyi na addini, dole a haɗu da su da ɗariƙu duka a zauna lafiya.
Sunana Ibrahim Gongozo. Gaskiya na koyi abubuwa da yawa daga cikin gwagwarmayar rayuwarsa da wacan irin iliminsa da sauransu. Da farko dai ya zarbura da ni a matsayina na wato mai nazari akan yadda zan fuskanci rayuwa da yadda zan wato za a yi kokari a ga an haɗa kan musulmi baki ɗaya duk da bambancin aƙidu ko kuma bambancin fahimta.
Dr. Umaima Hassan Al-Turabi na daga cikin 'ya'ya 6 da marigayi Sheikh Hassan Al-Turabi ya haifa a lokacin rayuwarsa.
في الحقيقة إنه شعور عظيم لا يوصف يعني مزيج من الشعور
حقيقة وانا يفرنتكي مسألة جسكيدة ومسمى وانا انتارو دا اكينا ما حيفينا فرنتكي نوانا بزيئية مسألة وابا مسمى يوم وانا انجيريا وانا سغتيوا ما حيفينا دا تنانسا دا ابوان ديكي مغانا اكاسا مسمى نسابنتا اتاكنتا الادا تا اينهم مسلمي جاكوما الدين مسلمتي ما وانا ابني وانا بزيئة مسألة بغسكيا سفو دا هكا وانا انا فاتا اتي وانا يزمنتي ابني وانا زي قارد دوري وعلاقة tsakanin Najeriya da kuma ƴar uwar ta Sudan.
Dr. Amina Abdullahi Na'idi kenan ta Jami'ar Bayero Kano dauke da fassarar lafazan Dr. Umaymu Hassan Al-Turabi a yayin hira da muryar Amurka. A ƙarshe dai waɗanda suka shirya wannan taro sun sha alwashin mika abubuwan da aka cimma ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki domin ɗabbaƙawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma da yanzu karfe 3 dare ne da minti 11 a nan Washington DC mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Allah a gaida waɗannan mawaka yanzu ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A wannan makon shirin ciki da gaskiya zai fara duba halin da ake ciki ne dangane da ƙaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummominta na yankunan kananan hukumomin gagarawa da silatan karkar da garki da kuma taura. Al'ummomin na zaune ne a garuruwa da ƙauyuka daban-daban na waɗannan kananan hukumomi guda huɗu da muka ambata. Kuma noma shine babban abin da suka sanya a gaba domin rayuwa tun zamanin iyaye da kakanni. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne jama'ar waɗannan yankuna ke zargin gwamnatin ta jihar Jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu faɗin murabba'in hekta 14,000 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mistari wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. Ko da yake an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonarsa, to amma jama'ar na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da wannan batu. Suna masu ƙorafin cewa gwamnati dai na neman hada baki ne kawai da wannan kamfani ta yi musu karfa-karfa domin ta raba su da gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni. Sai dai duk da haka gwamnati ta ce babu gudu ba ja da baya game da wannan aiki ko tsarin mallaka gonaki ga wannan kamfani, domin a cewarta yin hakan alkhairi ne ga jama'a da kuma ita kanta gwamnatin. A yau za mu fara da sauraron korafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan lamari ya shafa. Suna Nasir Fil Hashim Kumal, ku biyo mu cikin shirin.
Sunana Wada Bello Kore Sabuwa Fulani, Kagara Local Government. Kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwace filayenmu, kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri, ƙasa ta gwamnati ne, to mu kuma muka tun Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado, mu muka gaji wannan ariyan shi gwamna yana amfani da constitution ne, saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kori abinda alqur'ani ya hukunta ba. Saboda haka muna nan muna jin daga gonaki haladdinmu ne, ba za mu kuma sarwantar da su ba. Bunnan local government hudu ya shafa. Akwai local government din Silisan Karkar, an kwashi nata bangare. Akwai local government din Garki, an kwashi nata. Taura local government ita ma akwai nata inda aka kwasa. Amma dukkan su kanmu a haɗe yake, ni ne nake jagorancin su.
To amma akwai bayanan da ke cewa ma kun ana ba ku diya, an fara biyan diya wasu daga cikin ku kuma sun karba.
Haka yake, an fara ba da wasu kudade, amma wanda suka karbi kudaden sun karbi kudin ne ta abubuwa wajen kusan kashi uku. Akwai waɗanda aka yi musu barazana cewa ko ka karba ko ba karka karba, gwamnati za ta zo ta yi abun gara ma ka karba. Wasu zuciyarsu ta mutu su je su karba. Akwai waɗanda ake musu barazana, ma'aikatan gwamnati ne, sai a musu barazana cewa in ba su karba ba za a bakin aikinsu. Sannan akwai waɗanda ake zuwa a yi musu barazana cewa ma za a turawa ma fada mai martaba waɗannan kuɗaɗe, in ma ba ku karba ba fada mai martaba za ta karbi waɗannan kuɗaɗe. Waɗannan abin shi ne a matsayin betal mali. Waɗannan shi ne dalilan da sa waɗannan mutane suka karbi kuɗi. Ko in ce suke karba, amma waɗanda suka dogara da Allah suka san waɗannan kuɗaɗen ko su karba ko kar su karba, yanda waɗanda suka karbi wancan kuɗin a gurin waɗanda suke karbu ba su karbi kuɗin ba suke zuwa su rirance ko kuma su nemi waɗannan abun bukata a gurin su. Suna sun babu waɗannan kuɗin, babu kuma gurbin su. Saboda haka to mu yaushe ne za mu shawara waɗannan kuɗaɗen?
To amma an ce ai amma fara killace wuraren da aka biya din ko?
A hali yanzu ba wai inda aka biya aka killace ba, ana killace filaye. Waɗanda aka killace yanzu aka an killace an yanka guda uku. Dukkan su an killace su, an sa tarifta ta murje wannan wurin. Akwai mutanen da yawa waɗanda ba su karbi kuɗaɗen su ba a cikin wannan wurin. Kuma mun sha ara da yanzu haka ana kawo ruwa, za mu je mu haɗu a ciuka waɗannan wuraren, ko da ana hama za ana hamata. Domin ba su karbi kuɗi ba, babu yanda za a gwamnati ta hana su shuka waɗannan guraren ba.
To a kuma shi kamfani ne ya killace wurin ko kuma gwamnati?
To za mu iya ɗaukan cewa kamfani ne ya killace, tunda kamfani ma'aikatan kamfani ne ake kawowa suna aiki a wannan wajen. Domin inda gwamnati ne za mu ce ma'aikatan gwamnati za mu gani, amma waɗannan ma'aikacin kamfani ne waɗanda kamfani ta ɗauka aiki su suke yin wannan aikin. Saboda haka sun killace waɗannan wurare fa ba kaɗan ba, ba wajen ya kai kimanin a kashi uku, gabar da gari, kudu da gari kashi biyu. Akwai inda aka yi noman rake na kuji, wannan a killace ke dama. Wannan mun damu da shi ma ba mu da dama, daga cikin wani daji ne haka aka ɗauka aka yi wannan gudun. To yanzu sun ci gonakin bayin Allah waɗanda ba su karɓi kuɗi ba. Sun killace su, suna murje musu gonaki, kuma su kuma ba su da abinda suka dogara da shi sai Allah sai wannan wurare.
To ina matsayar ku kenan waɗanda ku ba ku karba ba, an mun karba ne da sunan ku misali, ko kuma kamar yadda ka faɗa cewa an ci za a miƙa shi wa shi fadar mai martaba sarki?
Kwarai abinda su gwamnati suka faɗa a gabana, tunda mun zauna mun taɓa zama da asalin lauyoyin gwamnati a nan wani ofis ɗin lauyoyinmu, nan suka faɗa mana cewa sun biya kimanin mutum 800,000 da ɗaruruka saboda haka sun kusan kammala biya abinda ya rige musu tamfar kadan ne a cikin mutum 12,012. Saboda haka mun tantance wannan kofin din sai muka ga 100% mutanen da ba su karbi kudin su bane suka rubuta sunayensu sun karbi kudi. Saboda haka ni kaina da nake maka magana nan da nake jagorancin waɗannan mutanen na ga gona ta biyu waɗanda aka rubuta na karbi kudi waɗanda babu yanda babu shaidan da za su kawo inda na aka bani kudi ko aka dau foto na karbi kudi kuma 100% dukkan mu ɗan committee din mu hedda suka layin din mu cewa mun karbi kudi waɗanda wannan ƙarya suka yi mana mutane ɗaruruka ba su karbi kudi ba
kenan wasu ne suka wasu aka biya a madadin ku ko wasu ne suka karbi kudin ku a madadin ku
mu a abinda muka fassara gwamnati ta hada kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun hada kai suna fudda kudin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kudade don shi ma yanzu muke shiri na zamu gabatar da su gaban EMCC a ta bincike su domin waɗannan sun yi almundana sun tafka almundana waɗanda ba za mu iya gamsuwa da ita ba bayan diyan da suke biya ba ta kai diya ba kuma har suka zo suke sata gonakin mutane suka fidda kuɗin gonakin mutane suna kashewa saboda haka ba za mu iya ɗaukan wannan ba za mu yi ƙarar su gaban EMCC.
Sunana Muhammadu Nura Ƙogiya uwar ƴan nema.
Nan a ina muke a tsene?
A gonar Muhammadu Jafaru.
Kamar na ga zobo kuma kamar an noma dawa da gyuro a wurin haka ne?
Haka ne. Haka ne mun shuka shi sosai. Bayan soban da wake da dawa muna harkar irin noman ran nan muna shuka guna tana yi mana ƴaƴa muna saida ita.
Yaya batun ne yake ne na maganar cewa kun ba da hayar gonakan ku ko ga wani kamfani ne ko ya abin yake ne a gun ku?
Tsakani da Allah mu wannan aiki ban ma buƙatarsa fin ƙarfin mu ake so a yi mu kuma mun kiyarda mun kin ba da goyon baya game da wannan aiki na mustalin saboda haka ban ma son wannan aiki
me yasa ba ku so
tsakani da Allah zalunci ne gonakan nan iyayen mu sun barwa iyayen mu kakannin mu sun zo sun noma iyayen mu sun zo sun bar mana mu ma muna so zuwa gaban mu barwa ƴaƴan mu saboda moruwar gaba.
To amma ba za ku amfani komai bane idan shi aka zo aka fara wannan aiki yakan kama
tsakani da Allah wannan aikin yakan kama tahin mu za a yi daga gurin nan ba mu da wata madogara mu kuma saboda haka ban ma buƙatar yin wannan aiki akan gwamnati zalunci take so ta kulla mana tunda in gaskiya ne tunda shi shugaban abin nan gwamnan jihar Jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya ɗauka kai babura ai can ne garin su ya kai mu ba ma bukata kasar gagarawa.
To yanzu ya za a kenan?
Mu muna dogaro da Ubangiji akan wannan harka ta aiki da suka tunkaro mu da shi mu ban ma ƙaunarsa ban ma ra'ayinsa a bar mu da gonar mu.
Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron ƙorafe-ƙorafen mutanen da wannan lamari ya shafa. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamuni Info anda babban labarin da yake nuna cewar shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya jinjina wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya kan yanda ya kakabawa ƴan bangaren ƴan awaren Ingilishin kasar ta jamhuriyar Kamaru dokar ta ɓaci. Inji jakadan kasar Faransa mazauni a kasar ta jamhuriyar Kamaru ya bayyana haka ne a yayin da ya kai wa ministan cikin gida na kasar ta Kamaru a tanga ji ziyara a ofishinsa da ke birnin Yaounde. Jaridar Kamarun Info kuma tambaya ta yi ko mai yasa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka ta buƙaci a zauna akan teburin shawara domin a sasanta da ƴan awaren Ingilishin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan The Peace Actual an ita ma ta yi na mana cewar waɗansu manyan bankuna a ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke bada lamuni ga 'yan kasuwar ƙasar ta Kamaru sun ce yanzu dai sai fa miliyar 106 ne na ƙasar ta Kamaru suka yi batun dabo a hannun manyan 'yan kasuwan ƙasar. Sai kuma jaridar Ecomaten anda ita ma ta hangoma da cewar kamfanin hamshakin ɗan kasuwan nan na ƙasar Faransa Vincent Bolloré zai rasa gurbin aikinsa da yake gudanar da hada-hadarsa a babban tashin jirgin ruwa na ƙasar ta Kamaru da ke birnin cinikayyar ƙasar Douala. Sai kuma jaridar Emergence ana ita ma ta ce mazauna a ɓangaren 'yan awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna buƙatan ƙasar Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da su sanya baki a kan irin yadda dakarun tsaron ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suke cin mutuncinsu a wannan ɓangaren nasu. Sai kuma jaridar La Nouvelle anda ita ma ta bayyana mana cewar jakadan ƙasar Amurka mazauni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya yi wa manyan 'yan adawan ƙasar Kamaru guda uku ta yin sefa miliyar uku domin su cimma burinsu wajen yakin neman zaɓe da za su gudanar a cikin wannan shekara na 2018. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To, sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum BOA mai magana Amira, kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ina jinjina wa 'yan wasan Najeriya duk da marahin nasara da suka yi, kuma sun buga wasa mai kyau sa'a ce babu dama, kuma wasa haka ya gada da fatan za su kara kokari a nan gaba.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna Damba Habaji da Joga da kungiyar muryar talaka. A yau ina so in yi kira ga daukacin al'ummar Najeriya, musamman ma matasa, cewa ya kamata mu sanya tabaro na hangen nesa. Lokaci ne na tiranin 'yan siyasa ba sa tuno da mu ce a wannan lokaci za su zo su dinga yin amfani da mu ta hanyar social media, suna yin amfani da mu ta hanyoyi daban-daban domin yin atijin na wasu manufofinsu.
Assalamu alaikum gidan radiyon muryar Amurka, sunana Gamba Barauka Tasku daga tsohuwar kasuwa a tsirin Katasku. Na so na nuna saƙo na jaje da Allah wadai da abin da ke faruwa a jihar Filato. Wannan abu ya ɓata mana rai saboda ana neman a yi ɓatanci a wannan gwamnati. Don Allah don Annabi a ɗauki ƙwararren matakai duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari. Ya kamata a fito duniya ta gani a
yanzu. Kuma sai bitar wasu daga cikin labaran da kuka ji.
Kungiyar Tarayyar Turai tana shirin fara taron koli a gobe Alhamis a birnin Brussels game da yadda saɓani tsakanin ƙasashen akan manufofinta na bakin haure ke barazanar wargaza kungiyar. Yau Laraba ne kuma Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada ƙuri'a akan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakar Amurka da Mexico suna ƙoƙarin shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya, amma kuma har yanzu babu tabbas a kai. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bala'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an Myanmar 13 ciki har da wani babban kwamandan sojoji na ƙasar sun aikata laifin cin zarafin bala'adama a lokacin da suke kai hari a kan musulmin Rohingya a cikin watan Agusta. An gano babban kwamandan ma'aikatar tsaron ƙasar da ake kira General Min Aung Hlaing da wasu manyan jami'an sojoji guda 8 da ma kurtin soja da wasu 'yan sandan tsaro kan iyaka guda 3 a cikin rahoton ƙungiyar Amnesty mai shafi 200. Wata tawagar manyan jami'ai daga ƙasar Eritrea ta isa makwabciyarta Habasha domin fara wata tattaunawa mai cike da tarihi akan kawo ƙarshen ɗaya daga cikin yaƙi mafi daɗewa a nahiyar Afirka. Tawagar ta isa a Eritrea ne, wato daga Eritrea zuwa babban birnin Habasha Addis Ababa a jiya Talata. An ayyada ƙasar Indiya a matsayin wuri mafi haɗari ga rayuwar mata a duniya a wani bincike da masana akan batutuwa da suka danganci mata suka gudanar.
Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato uku kina agogon Ghana, za ku ji wata tabagar abokan aikinmu Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu madadin shi Baba Yakubu Mukir da ya tani gabatarwa, da kuma Solomon Abo, sai injiniyarmu Zainab Abdulrahman. Muhammad Dalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.